sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Ana sa ran sojojin Amurka su soma horar da dakarun Ukraine kan tankokin yakin Abrams samfurin M1A1 a mako mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce za a sa kafar wando daya da waɗanda ke keta yarjejeniyar da tsage da wuta a yakin Sudan. Shugaban Iran Ibrahim Raisi ya gana da takwarar aikinsa na ƙasar Indonesia Joko Widodo a wata ziyarar ƙarfafa dangantakar tattalin arziki da kanin ƙasashen biyu masu ƙarfin rinjayen musulmai.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da dokar da za ta ba 'yan ƙasa damar tsayawa takara na ƙashin kai. Lamarin da masu goyon bayan dokar ke ganin
za ta tasiri don za mu kai fagen da wanda mutane ka sau shi za su lafi. To saboda haka ba dole ba ne sai ka tsaya ƙarƙashin party saboda haka yana da kyau haka.
Haka kuma za a ji mabambantan ra'ayoyin 'yan Najeriya kan alƙawarin farfaɗo da tattalin arziki a Najeriya da tsohon gwamnati mai barin gado ta yi.
Alhamdulillah to wani fannin an samu ci gaba to wani fannin kuma ci baya ma gaskiya aka samu. Alal misali mu yanzu kamar 'yan ƙananan 'yan kasuwa. Da yau mu gaskiya ci baya muka samu.
Bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan kuma tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan asubahi da fatan an waye gari lafiya. Sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Talata cewa ana sa ran sojojin Amurka su soma horar da dakarun Ukraine kan tankokin yakin Abrams samfurin M1A1 a mako mai zuwa. Kimanin 'yan Ukraine 250 ne za su isa ƙasar Jamus a wannan makon domin karɓar horon, kamar yadda wani babban jami'in soji da ke da alaƙa da horon ya faɗa wa muryar Amurka bisa sharaɗin sa kai sunansa domin tattauna lamuran tsaro. 'Yan ƙasar ta Ukraine za su koyi aiki da tankokin yakin na Abrams da suka isa ƙasar ta Jamus tun a farkon wannan watan. Jami'an Amurka sun ce ana nan ana gyara wani rukuni na tankokin 31 a Amurka kuma za a isar da su zuwa Ukraine. Jami'in ya ce ana sa ran kammala aikin ba da horon a cikin makonni 10 kuma zai mai da hankali ne kan yadda za a yi aiki da tankunan da yadda za a sarrafa su da yadda za su yi aiki a fagen daga da kuma kulawa da gyaran su. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a jiya Talata cewa wani hari da aka kai kusa asuba a kusa da wata tashar mai da iskar gas ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 6. Gwamman mutane dauke da bindigogi ne suka kai farmaki kan wani ofishin dakarun tsaro da ke kula da tashar a gundumar Hangu da ke lardin Khyber Pakhtunkhwa na Pakistan. Jami'ai sun ce musayar wuta ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron kaki 4 da masu gadi 2 na kamfanin. Wani jami'in tsaro ya faɗa wa muryar Amurka bisa sharaɗin sakin sunansa cewa 'yan ta'addar sun kuma kwashe bindigogi da harsasai na ma'aikatan da suka kashe kafin su fice daga yankin. 'Yan sanda sun ce mayakan sun auna rijiyoyin mai biyu da manyan makamai ciki har da rokoki da gurnati, lamarin da ya tilastawa ma'aikatan wurin rufe su daga nesa na wucin gadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗin cewa za a hukunta waɗanda suka keta yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan, yayin da yarjejeniya ta baya-bayan nan tsakanin ɓangarori biyu da ke yaƙi da juna ta daina aiki 'yan sa'o'i bayan kafa ta wakilan rundunar sojin Sudan da na rundunar tsaron RSF da ke adawa sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 7 domin ba da damar dawowar muhimman ayyuka da kuma ayyukan jin ƙai. Blinken ya faɗa a wani saƙon Twitter a jiya Talata cewa sabuwar yarjejeniyar da ɓangarorin biyu masu yaƙi suka rattabawa hannu ta biyo ne bayan ɗimbin tattaunawar diflomasiyya. Duk da yake Amurka da Saudi Arabia ne suka jagoranci yarjejeniyar, Blinken ya ce haƙƙin ɓangarorin da ke yaƙi da juna ne su aiwatar da ita.
To in an jima kaɗan Murtala zai sake da labarai kafin nan. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da dokar da za ta ba 'yan ƙasa damar tsayawa takara na ƙashin kai, kuma tana miƙa dokar ga shugaban ƙasa domin ya rattaba mata hannu ta zama doka. Daga dukkan alamu dokar ta samu karɓuwa domin 'yan majalisar sun ce dokar ba ta su bace ta 'yan ƙasa ce, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana.
Wannan doka da majalisa ta gabatar ita ce dokar sauya kundin tsarin mulki mai lamba 58, wacce a yanzu haka ta samu amincewar jihohi 31 daga cikin jihohi 36 na kasar, wanda ya nuna cewa an samu kashi 2-3 na yawan jihohin da ake so su amince da dokar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi ƙarin haske akan dokar.
Za ta tasiri don za mu kai fagen da wanda mutane ka so shi za su zabe, to saboda haka ba dole bane sai ka tsaya karkashin party saboda haka yana da kyau haka.
Me kuka hanga kuka kawo wannan dokar a yanzu?
Mutane sun suka kawo ta, ba mutum ne muka hanga bane, mu National Assembly. Idan mutane suka kawo mana bill, za mu yi amfani da wannan bill. Idan bill din nan ta samu karbuwa ga sauran jama'a waɗanda a cikin National Assembly, za mu yi ta. Kuma shi yasa an kai wannan, kuma ai ba mu ɗaya bane, an tura ma jihohi sun yarda da ita. To saboda haka kin ga ba question bane na maganan cewa yan National Assembly su kai doka jama'a ƙasa sun kai ta, ba mu kai ta.
Shima mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ƙara jaddada hujjar amincewa da dokar da sharuɗan da dokar ta ƙunsa.
Kasancewa mutum zai kasance independent candidate, to lallai fa an ba da abubuwan da mai shi zai tabbatar ya iya yayi, kamar adadin mutane da za su rataba masa hannu na amincewa da shi ya tsaya a matsayin dan takara mai cin gashin kanshi. Duk wa'annan an yi ne saboda kada a bata ma ita INEC lokaci, saboda haka idan har ka iya ka cika wa'annan watan conditions, to lallai fa ka kai independent candidate.
A lokacin da yake nazari akan wannan batu na samun dokar da ɗan siyasa zai iya tsayawa takara a ƙashin kansa, ƙwararre a fannin siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya ce abin murna ne.
Mun yi maraba da wannan tsarin da aka kawo, tushen demokradiyya da tsayawa takara na mutum ya danganta da me mutane suke so su yi ko kuma canje-canje da suke so a gwamnati, wanda kuma a Turai an dade an yi wannan canji yanda mutum zai yi tsaya takara ƙashin kansa ba tare da ya tsaya a karkashi wata jami'a wanda suke da alaki kula da wato yan takara, wanda za su yaso kore dan takara kowane lokaci ko kuma su ainihi zauna su ce sai mutum ya biya kudin tsaya takara miliyan 100 ko kuma saya form na tsaya takara miliyan 50, wanda yana hana mutane da dama da suke so su kawo canje-canje ma jama'a tsayawa takara a Najeriya.
Ƙudurin ya tanadi cewa duk wani ɗan Najeriya da yake so ya tsaya takarar shugaban ƙasa a matsayin ɗan takara mai zaman kansa, dole ne ya samu sa hannu da aka tantance na aƙalla kashi 20% na masu kaɗa ƙuri'a daga kowace jiha ta tarayya. Haka yake a takarar gwamna da na 'yan majalisu da ma shugabannin ƙananan hukumomi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga murtala da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya gana da takwarar aikinsa na kasar Indonesia Joko Widodo a wata ziyarar da ya kai tare da makasudin ƙarfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu masu mafi rinjayen jama'a musulmai a daidai lokacin da ake fama da rikice-rikicen yanki a faɗin duniya. Raisi ya kai ziyarar ne bisa gayyatar Widodo, yayin da Indonesia ta ƙuduri aniyar hanzarta ta da komadar tattalin arziki bayan annobar corona ta hanyar ƙara fitar da kayayyaki a ƙasashen waje. Ana tsarin ziyarar za ta ƙarfafa ƙawancin ƙasashen biyu bayan da suka kammala wata yarjejeniyar kasuwanci a wannan watan. Shugabannin biyu sun shaidi rattaba hannu kan yarjejeniyar da kuma wasu yarjejeniyoyi 10 a jiya Talata. Raisi ya ce ƙasashen na burin haɓaka ƙawancin kasuwancin su zuwa dala biliyan 20. A ƙarshe, wasu majiyoyi da suka hada da wani da ya fice daga kungiyar Al-Shabab sun ce harin jirgin sama na baya-bayan nan da Amurka ta kai ya auna shugaban tsare-tsare na kungiyar Al-Shabab. Tsohon jami'in na Al-Shabab Omar Muhammad Abu Ayan ya fadawa muryar Amurka cewa babban komandan soji Usman Muhammad Abdi, wanda aka fi sani da Muallim Usman, shine aka auna a harin. Ma'aikatar watsa labaran Somalia ma ta tabbatar da sunan wanda aka auna da matsayinsa a wata sanarwa da ta fitar a jiya Talata. Ma'aikatar ta ce Muallim Umar yana kula da shigowa da mayaka 'yan kasashen waje zuwa Somalia domin taimakawa Al-Shabab. An kai harin ne a ranar Asabar a Jilib, wani babban yanki da Al-Shabab ke rike da shi, da ke tazarar kilomita 385 a kudu maso yammacin Mogadishu.
Labaran duniya kenan aka saura daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi dangane da alkawarin tada koma da tattalin arzikin kasar da shugaba Buhari ya yi shekaru 8 da suka gabata. Yayin da wasu ke ganin cewa shugaban ya taka rawar gani, wasu kuwa na cewa ai bai cika alkawarin da ya ba. Ga dai yadda wakilin Muhammadu Ibrahim Kwari ya tashi nawa da wasu daga cikin 'yan Najeriya.
Sunana Annajan Bala. Tattalin arzikin Najeriya bai cika ba, inda me a yanzu masana waɗanda suke ba da analysis na tattalin arziki suke sharhi abinda suke magana. Tattalin arzikin Najeriya ya ƙara durƙushewa ba don komai ba, saboda dala a yanzu ta kai naira 700 har 800 ma muna siyan dala. Wannan shine dalilin da yasa da cewa tattalin arzikin Najeriya bai cika ba.
Amma gwamnatin ta yi kokarin ta bujiro da wasu tsare-tsare wanda za su taimaki tattalin arzikin, musamman a mataki na manoma da 'yan kasuwa, musamman matsakaita da ƙanana. Baka ganin wannan kaman hoɓɓasa ne wanda za a yabawa ita gwamnatin misali?
Gaskiya mun yaba, amma babban matsalar yunkurin da duk aka yi ta tayi mu dai bai zo gare mu ba. Amma ba mamaki wasu sun samu, amma majoritin talakawa ne gaskiya yunkurin baya zuwa gare su. Wannan shine kalubalen da yasa tattalin arzikin ya ƙara durƙushewa, talauci ya ƙara yawa a cikin al'umma.
Idan aka ce ka baiwa shugaba Buhari maki ta fuskar tattalin arziki, nawa za ka ba shi?
Ta ɓangaren tattalin arziki ba zan ba shi, kawai ba zero.
Amma yanzu baka ce ya dan bujiro shi ma da wasu abubuwa.
Da ya bujiro ai bai zo ba. Ya kamata in ka ce za ka yi abu a gidanka, to ka bibiyi abin da ka ce za ka yi. Ya zo wa iyalinka, shine tabbacin kiwon da aka baka ka tsaya a kansa.
Sunana Salisu Ya Ubama. Alhamdulillah, ta wani fannin an samu ci gaba, ta wani fannin kuma ci baya ma gaskiya aka samu. Alal misali mu yanzu kamar 'yan ƙananan 'yan kasuwa, da yau mu gaskiya ci baya muka samu, musamman da aka zo wannan ƙarfi na ƙarshe wajen waɗannan abubuwan da aka kawo na cashless policy gaba ɗaya ya kare 'yan kasuwa da dama. Kuma harkokin da Buhari ya fito da su wanda za a taimaki al'umma, kamar na rage raɗaɗin COVID-19, ba so hannun ƙananan 'yan kasuwa ba wanda ya kamata a taimakawa. Da a ce wannan abubuwan sun zo hannun ƙananan 'yan kasuwa ɗin wanda aka ware waɗannan abubuwan don su, to da wannan manufofin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauko da wataƙila da yanzu an cimma gaci. Amma yanzu gaskiya mu 'yan ƙananan 'yan kasuwa muna cikin wani yanayi, saboda abubuwan da kake samu ta dalilin tsadar rayuwa shi za a gama yawanci ma jarinmu ma muke ci. Tunda in kaga mutum yana walwala, yanzu sai dai in babban ɗan kasuwa ne wanda yake da miliyoyin naira ko biliyoyin naira, sai kuma manoma wanda aka samu suka samu dama suka samu kuɗaɗe. Wannan su ne kadai wanda zaka ga su ne wanda suke walwala. Amma dai gaskiya mu ƙananan 'yan kasuwa sai dai kawai abin sai addu'a.
Kuma da iya cewa misali alƙawarin da ya cika tunda ya yi ƙoƙarin bujiro da manufofi da zai cika wancan alƙawari?
Gaskiya wannan bujiro da manufofin da ya bujiro manufofi ne masu kyau, sai dai kawai ba a yi amfani da su ta hanyar da ya dace ba. Da a ce an yi amfani da su ta hanyar da ya dace, to da tabbas Muhammadu Buhari da ya cimma burinsa na wannan gyara tattalin arziki da farfado da shi.
Sunana Umar Sadi Ali. To gaskiya dai wani bangaren ya cika, wani bangaren bai cika ba. Misali kamar bangaren noma, to za a iya cewa wani bangaren a cikin 100 yayi kamar kaso 70 ko 80 za a ce. Tunda an samu yalwa arziki, musamman ka je karkara zaka samu mutumin da baya iya rike 20,000 tashi, yanzu ta kai ta kawo har mashin yake iya siya. To kaga za mu iya cewa ta wani bangaren alhamdulillah. Ka gani dan doguwa ne. Ba abin da za mu ce ta wani bangaren mu a yankin Doguwa, karamar hukumar Doguwa Kano State, mun samu canji gaskiya. Kuma mun gode wa Muhammadu Buhari. Mu kaga muna noma abincin da za mu ci. Zan iya ce maka ni yanzu abincin da nake ci a gida abincin da na noma ne. To mutanen birni kuma dole su samu tsadar rayuwa because saboda ba sa samun guraren da za su yi noma kuma su sun riga sun taso ne da gwamnati take ba su.
Sunana Rabilu Suleiman Samanaka. Gaskiya a manufofin da ya cika wasu bai cika ba. Kuma ba za mu ce bai yi taimako ba, ya yi taimako da gudunmawa, amma shi gaskiya mutum ne da wanda in ya gudanar da abu bai bibiyan abin yadda ya kasance. Kawai sai isa ido yana tunanin komai ya gudana kamar inda ake so. To gaskiya dai bai gudana ba, muna cikin wahala da kalubale.
Kana nufin bai cika wancan alƙawari ba na tare ko mada tattalin arziki?
Gaskiya bai cika ba tunda mu dai ba mu gani ba, amma dai akwai wa'inda an yi kuma sun amfana, amma mu dai gaskiya ba mu amfana da komai ba. Dan
yanzu aka ce ka bashi maki fannin tattalin arziki, nawa zaka bashi?
Gaskiya an ce in ba da maki zan iya bashi 10 a cikin 100.
Sunana mai kuɗi Salu Kamal. Ba za mu iya ce mu kwatanta ba, sai dai mu ce an ci baya. An ci baya saboda me? Saboda alkawara akan tattalin arzikin nan. Yau duba abinda muka shiga ciki har muka dawo ga irin wannan, ba abin da sai dai ba su da aka dora akan ai wanda ba ci gaba ba da ta hanyar tattalin arziki. Kaunawan mizanin da zan auna shi a wannan alkawari da yawa jama'a lokacin da ke neman zabe shi ai abu ɗaya kullum muke dubawa gare shi, sai a auta sa abu a ce za a yi shi, sai a watsa abun nan sai kowa bai je gwajin waɗanda ake so ya je ba, ko ina abin ke tsaya babu. Duba kamar tireren manin nan, a gaskiya waɗansu mata da waɗansu sun amfana da shi. Duba na sayar waɗansu kamata ya yi wanda suka samu daidai gurgudo, wallahi waɗansu sun amfana da shi, amma kuɗin da aka fito yawansa bai je ko ina ba ga wanda suka samu. Ya kawo wa'annan tireden mani da nasir din nan, an samu wanda suka samu dai a nan wanda suka yi Allah ya ba su, wallahi sun wani sun yi har akwai wanda na sani gaskiya a yanzu ya fita cikin halin da yake ciki ya dora sama.
Amma idan haka ne maki nawa zaka bashi?
To zan iya bashi maki 35
a cigaba da talata,
a cigaba da talata saboda suna biya 35. Ai an nuna interest din ne kuma ba a aiwatar ba. An aiwatar bai kai ko ina ba, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka anan agogonmu na cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Shirin namu na yau zai karkata ne ga mahangar masu fashin baki kan shekaru 8 na gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Jama'a assalamu alaikum.
Ni dai ba zan ci amana ba, ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale zan yi aka kokari.
Waɗannan kalamai na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tare da wasu alƙawura uku da yawa ɗan Najeriya a lokacin da yake neman zaɓe, wato magance matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arziki, na daga cikin abubuwan da suka ja hankalin 'yan ƙasar a lokacin da suka yi masa ruwan ƙuri'u a zaɓen shekara ta 2015 da 2019. To sai dai yayin da yanzu haka ya rage saura kwanaki 5 kacal na gwamnatin ta Buhari, masu fashin baki na ci gaba da auna nasarori ko aka sai haka na shekaru 8 na gwamnatin mai barin gado, musamman a ɓangaren tsaro wanda ake ganin cewa shi ne ya fi shafar talaka a Najeriya. Ga ra'ayin Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi kan lamarin tsaro.
Duk yadda mutum yake so ya yi wa shugaba Buhari uzuri na cewa lokacin da ya yi alkawuran nan na dakile rashin tsaro da ke damun kasar nan, akwai abubuwa da yawa da ba su bayyano kansu ba, kamar ta'addanci da hare-hare ake kai wa mutane a gonaki, ake kai wa mutane a ƙauyuka da sauransu. Lokacin da ya zo mulki, abin da ya fi addaba mutane shi ne ta'addancin Boko Haram. Ya fara samun nasara, an samu kuma an ga maslaha a wurare daban, amma abubuwa gaskiyan abin shi ne yaƙin nan da Boko Boko Haram gaskiya bai kare ba. Boko Haram suna nan, suna ta'addanci, suna tadawa mutane hankali, ko da yake ya dan ragu ga yadda muke jin su a labarai, amma dai har yanzu ba dakile su ba.
Shi ma dai Dr. Bibi Faruk na Jami'ar Abuja yana da ra'ayi mai kama da wannan.
Daka sai a kalli shi Janar Buhari a lokacin shi, rayuwar jama'a a kare take, dukiyoyin jama'a a kare suke, mutuncin jama'a a kare yake. To idan ka samu kaiwa kanka ansa akan wannan, sai kai masa hukunci akan me yayi a tsaro. To idan ku kaga abin bai inganta a tsaro ba, to kwata-kwata gaba idan abin da yake na mulkin sa ya fada warwas akan ababu ba amfani. To kuma kowa ya sani cewa a dai lokacin da Buhari ya hau akwai matsalolin tsaro, amma matsalolin suna wuri ɗaya ne, yawanci wuri ɗaya ko biyu za ka same su a wurin ƴan Niger Delta, za ka same su wurin Boko Haram. Ya rinka fitowa yana fushi, yana fasata, yana cewa menene Boko Haram, bayan da za a yi sati yana mulki a ce akwai wata Boko Haram. To a yanzu dai da muke magana da kai, har yanzu akwai Boko Haram, za a iya cewa an ci karfin su. To za a iya cewa abubuwa sun faru da Boko Haram wanda a yanzu ba irin Boko Haram din da bace.
Su kansu al'umma, musamman mazauna yankunan da ke fama da matsalar tsaro irin su Basharu Altin Guyawa Isa, suna da nasu bayanai kan gwamnatin ta Buhari a bangaren tsaro.
Waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda mu idan aka ce wani ma'auni gare mu na samun nasara, to babu shakka aunawa muka mu gani waɗannan kasugumai ya ƴan ta'adda, shin suna nan da rayuwarsu, suna gudanar da ayyukansu, suna ƙara ainihin aringizon su da hwada da al'amuran su na cin zarafin jama'a. Babu wani al'amari wanda ya kau, an kashe zarafin jama'a, aka kashe jama'a, an kai ainihin tozanta mutane, an ka sace dukiyoyinsu, an ka banka makauka wuta. Kaga waɗanda abubuwa ne waɗanda mu har yanzu babu wani takamammen ma'auni wanda za mu cewa gashi an samu nasara ta kau da waɗanda kasugumai ƴan bindiga, suna nan zahura har ainihin sarauta aka yi musu ta gargajiya.
Idan muka koma bangaren tattalin arziki, kuma wasu manazarta kamar Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto suna ganin cewa akwai lum'a da dama.
Idan mun dauki cewa mutane su jefa kuri'a, ba soja ba a ce wani ya ce ya zama shugaba, ana demokradiya. Amma idan muna nufin cewa gwamnati ta mutane ce, kuma mutane su suka zabi a bisu, kuma su ta kawo aiki, to za ka ce har yanzu muna da dogon zango kafin mu tafi. Mutum ne wanda ya taho ya ishi bashin ƙasa ana binta tiriliyan 15 cikin shekara 8, bashi ya kai tiriliyan 77. To wani irin nasara za ka cewa ai demokradiya? Mutum ne wanda ya taho ya iske wuta ga megawatt din da take yau cikin shekara 8 ta ƙara lalacewa fiye da kowane lokaci, me za ka ce ma irin wannan demokradiya? Mutum ne wanda ya taho a lokacin da litan mai bata kai naira 100 ba a gidan mai, yau ya zan akan naira 200 litan mai, in kana son ta sai ka shiga layi, kuma wasu lokuta babu. Wanda bai yi maganin satan mutane ba da kone abubuwa a jihar su ta Katsina da kuma yankin su na Arewa maso yamma, me zai gaya ma mutane? A lokacin da ya taho na watiyar shinkafa take, shinkafa an ka bar shigowa da ita ta waje domin wannan ta isa, me zai gaya ma mutane? Masara ce ke da arha ko dawa? Tumatir ke da arha? Ba abin da zai gaya ma mutane. Gaskiya ne an fidda kudade da sunan noma da makamantansu. Ai wannan abin shi yasa gwamnan babban banki ya haukace ce shugaban kasa zashi, ya ga kudaden da an kace an hisuwa da sunan noma, ya ga kuma komi bai faru ba, sai ruwa sai iska, ga ya samu kudi, sai ya kuwata ce kai shugaban kasa gaba ɗaya nake so.
Shi ma kuma wani dan siyasa kuma ɗaya daga cikin magoya bayan shugaba Buhari, Musa S. Adar, dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto, yana ganin cewa halayyar wasu makusantan shugaban ce ta haifar da koma baya ga gwamnatinsa a bangarori daban-daban.
Babban jami'an da ke kula da tattalin arzikin Najeriya shine gwamnan bankin, babban bankin Najeriya. Ya zo ya kare darajar naira, ya zo ya maida dala sai wanda suke so ake baiwa, ya zo ya kawo tsadar rayuwa ga kasar Najeriya, ya shi lalatar da arzikin Najeriya, a ƙarshe ma ya zo zai takar shugaban ƙasa. Shi ma ba a tuhume shi ba, ba a ja kunnen shi ba, babu wani gargaɗi da aka yi mashi, ƙarshe ma dai yana nan zai kammala zaman shi a cikin ofis har ana tunanin cewa wai za a bashi hutu domin ya tafi ko menene zai yi, amma ana hargen cewa ana so a bashi dama ce domin shi gudu shi bar kasar Najeriya. To waɗannan dai duk an ci baya a nan.
To sai dai duk da haka da akwai waɗanda ke da ra'ayin cewa gwamnatin ta shugaba Buhari ta sami nasarori a ɓangarori da dama idan aka yi la'akari da yadda al'amura suke a can baya. Dr. Bashir Muhammad Acida na ganin cewa sha'anin gudanar da zaɓe na ɗaya daga cikin ɓangarorin da gwamnatin ta Buhari mai ban kwana ta sami nasara.
Domin yanzu irin shekarun baya tsarin da muka fito cikin shi tsari ne wanda in kana iya banga kana iya cin amana kana da kuɗi shi ne kake iya biyan mulki. To yanzu aka tantance an tsaftace an ka tsaftace abin ta yanda tsarin kowa kake in ka tsaya takara inda talaka na son ka zaka ci zabe. Kaga wannan zabe da aka yi yanzu wanda shugaba Buhari zai bari a gaje shi, to gaskiya ya bar tarihi na an inganta zabe. Duk wanda zai faɗi gaskiya a irin wannan zabe zai ga cewa dai ba ma fatin da shugaban kasa yake zance kihwa wanda ba a saba gani ba yana zaune zai ban mulki, amma ka gani da kyare sha
ko ba komai a ra'ayin wani jigo a jam'iyyar APC Dattuwa Ali Kumo. Shugaba Buhari ya tabbatarwa 'yan Najeriya cewa bai yi halin bera ba a cikin shekaru takwas da yana mulkin Najeriya.
Kuma tsakani da Allah har yi mulkinsa ba wanda zai ce ma ya taba ganin Buhari yayi sata ko yayi wani abu. Wannan kirarin da aka yi yau Najeriya mulki sai mai gaskiya din nan sai ya zo ya yi gaskiyansa. Wasu abubuwa din wasu mukarrabensa ko wasu sun yi wannan shi dai bai yi ba. Kuma ina tabbatar ma cewa ba mu taba yi a Najeriya ba mutum da ya zo mai gaskiya irin Buhari. Ko mun gode wa Allah da ya ba mu shi yau kaman jiya ake cewa Buhari ya ci zaɓe za a rantsar da shi shekara takwas. Yau gashi ana cewa Buhari ya gama duk abinda mutum ya fara fata ya gama lafiya.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir Hassan Maina Kaina da Nasiru Adamu Alhikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaishe ka, amma sai ka rufe mana shirin da labarai a takaice ma Murtala.
To Sarfila takaice, sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Reeder ya fadawa muryar Amurka jiya Talata cewa ana sa ran sojojin Amurka su soma horar da dakarun Ukraine kan tankokin yakin Abrams samfurin M1A1 a mako mai zuwa. Kimanin 'yan Ukraine 250 ne za su isa kasar Jamus a wannan makon domin karɓar horon, kamar yadda wani babban jami'in soji da ke da alaka da horon ya fadawa muryar Amurka bisa sharaɗin saka sunansa domin tattauna lamuran tsaro. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a jiya Talata cewa wani hari da aka kai kusan asuba a kusa da wata tashar mai da iskar gas ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 6. Goma mutane ne ɗauke da bindigogi suka kai farmaki kan wani ofishin dakarun tsaro da ke kula da tashar a gundumar hangu da ke lardin Khyber Pakhtunkhwa na Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi gargadin cewa za a hukunta waɗanda suka keta yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan, yayin da yarjejeniya ta baya bayan nan tsakanin ɓangarorin ƙasar biyu da ke yaƙi da juna ta daina aiki 'yan sa'o'i bayan kafata. Wakilan rundunonin soji na Sudan ɗin da na rundunar tsaro ta RSF sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta wato ta kwanaki 7 domin ba da damar dawowar muhimman ayyuka da ayyukan jin ƙai. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya gana da takwaran aikinsa na kasar Indonesia Joko Widodo a wata ziyarar da ya kai tare da makasudin karfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu masu mafi rinjayen jama'a musulmai a daidai lokacin da ake fama da rikicin yaƙi a faɗin duniya.
To madalla masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruk Saginna da ta na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, sai injiniyanmu na yau Mr. Robert. Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.